sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VO Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Aliyu Mustafa wanda zai karanto mana kanan labarai.
To, Faransa tana cikin juyayen mutane fiye da 80 da wani amfani da mota sai bi ta kansa ya kashe su. Wani tsohon shugaban hukumar leken asiri na Afghanistan ya fito da wasu bayanai da ya ce suna nuna yadda Pakistan take da alaka da ƙungiyoyin da ke kai hare-hare cikin Afghanistan ɗin. Sannan yau, Prime Minister Korea ta Kudu ya sha jifa.
To, kanin labarin kenan. A cikin shirin da za mu gabatar yau, 15 ga watan Yulin shekara ta 2015. Hadda kuma ranar da majalisar da yake yau rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin bita da nuna muhimmancin koyon sana'a tsakanin matasa, muna da rahoto. Shin me gwamnatin Najeriya take yi ne na magance matsalar rashin zuwa makaranta ga nan kasassu? Kada kuma amince, za mu gabatar da musulunci tushen rayuwa kamar kowace ranar Juma'a.
Jama'a barkanku da wannan lokaci. Faransa tana cikin juyayen mutane akalla 84 da wani mutum ya kashe da motarsa da ya tuka ya ratsa ta kan dubban mutanen da suka taru suna morewa shagulgulan da aka yi jiya cikin dare na ranar 'yancin Faransa din a birnin Nice. Ko bayan wanda suka mutu akwai wasu sun fi 100 da suka samu raunuka. Mutumin da ya tuka jibgegiyar motar tashi ne har ya tafiyar kamar kilomita 2 akan wani titin musamman da aka keɓe domin tafiyar mutane a ƙasa. Kuma bai tsaya ba sai da aka harbe shi kansa har lahira ya mutu. Wasu da suka shaida abin da ya faru sun ce sun ga tashin hankali. Mai ba da shaidar nan mai suna Jeremy ya ce motar ta zo a guje ta bi ta kan duk abin da yake akan hanyar ta tare gargaza shi. Daga baya ta ja ta tsaya sannan 'yan sanda suka zo suka auka direba ɗin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa akwai akalla Amurkawa 2 cikin wayanda suka rasa rayukan nasu a wannan ta'addancin. Kuma akalla 18 daga cikin mutane sama da 100 da suka samu rauni an ce suna cikin matsanancin mawuyacin hali. Sannan akalla 50 daga cikin mutane 84 da suka mutu duk ƙananan yara ne. Ba da ba haka an ce wanda ya kai harin wani Balarabe dan asalin ƙasar Tunisia ne dan shekaru 31 mazaunin garin na Nice.
To, a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen duniya na ci gaba da aika sakonnin ta'aziyya zuwa ga al'ummar kasar ta Faransa suna kuma la'anar waɗanda suka kai farmakin. Shugaban Amurka Barack Obama ya aika nashi sakon ne ta hanyar sadarwar Twitter inda yake cewa tunani da addu'o'in Amerikawa na tare da mutanen Faransa da suka rasa iyalansu a cikin wannan harin. Shi ma John Kerry, sakataren harkokin wajen Amurka, wanda yana Faransa a lokacin da aka kai farmakin, ya bayyana harin da cewa na rashin imani ne. Shugaban Majalisar Dokokin Tarayyar Turai kuma Donald Tusk kiraye ga al'ummar duniya da su taya Faransa juyayen wannan masifar da ta afka mata, yayin da ministan harkokin wajen Spain, Jose Manuel Garcia Magallo, ya ce shi ma ya kira takwaran aikinsa na Faransa yi masa ta'aziyya. Haka shi ma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon kiraye da cewa a ƙara tsawaita matakan yaƙar ƙidojin ta'addanci a duniya.
To, labaran nan suna zo muku daga sashen Hausa muryar Amurka ne a Washington DC. Wani tsohon shugaban hukumar leken asiri na Afghanistan ya fito da wasu bayanai da yake kiranin cewa suna nuna alaƙar da ke tsakanin ƙasar Pakistan da ƙungiyoyi na ta'addanci da ke kai hare-hare a cikin Afghanistan. Rahmatullahi Nabil, wanda a watan Disambar bara ne ya yi murabus daga aiki bayan sukar lamirin da ya yi wa manufofin shugaban Afghanistan ɗin Ashraf Ghani zuwa ga Pakistan ya ce ya fasa kwannu na takardar ne domin yana son mutane su san wani da yake toyawa. Daya daga cikin takardar nashi wata takarda ce da ta fito daga headquarters hukumar leken asiri ta Pakistan wato ISI inda take bada umarnin a biya kudade ga iyalan wasu mutane wanda aka ce suna da hannu a cikin wani farmakin ta'addanci da aka taba kaiwa akan babban filin jirgin saman Kabul. Sana'a ko kuma wata wasiƙa da aka rubuta ta nan 5 ga watan Agusta shekarar 2014 da ta fito daga ofishin leken asirin sojan Pakistan MI zuwa ga hedikwatar sojan nasu da ke Rawalpindi can kusa da Islamabad, inda ake magana game da shirya gidaje wa wasu 'yan Taliban da lokacin suke kokarin su fice daga yankin Waziristan bayan wani sumame da sojan Pakistan suka kai a watan Yuni wannan shekarar ta 2014.
Yau Prime Minister Korea ta Kudu Wang Kang-yong ya sha jifa da kwai da kwalaban ruwa na roba a lokacin da yake kokarin kwantar da hankalin mutanen da suka zuka saboda damar da aka bai wa Amurka na ta girka wasu jerin makaman kariya da ake cewa SAT waɗanda aka ce suna fitar da iska mai guba. Prime Minister ya gaya wa mutanen da suka taru cewa gwamnati za ta dauki matakan da suka dace don tabbatar da tsaron lafiyar su. To amma masu zanga-zanga sun maida martani ga kalamin nashi ta hanyar cilla mishi bakaken maganganu ƙarshen ta dai dole sai da dogarawansa suka yi amfani da lema da jakun wajen kare shi daga abubuwan da aka jefo masa. Ƙarshensa ma sai da aka gudu da shi aka boye shi a wani babban ɗaki da ke kusa. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro ina fata za a min aikin gafara domin maimakon in ce shekara ta 2016 na ce shekara ta 2015 a gafarce ni ba kokari nake mai damu baya ba. To 15 ga watan Yuli a duk shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin bita da nuna muhimmancin koyon sana'a tsakanin matasa. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto.
Taken bikin na bana dai shine koyar da sana'o'i domin samarwa matasa ayyukan yi. A duk shekara daidai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 15 ga watan Yuli domin yin bita da kuma nuna mahimmancin koyon sana'a a tsakanin matasa, abinda kuma ta ce zai taimaka wajen tabbatar da tsaro domin kuwa zai baiwa irin waɗannan matasa da ake amfani da su wajen tashi-tashin hankula sana'o'in yi tarda hankulan su ba zai kai ga aikata aika-aika ba. A sakonsa domin wannan biki dai na bana, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya jaddada kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma sauran kasashen duniya na saka jari da kuma koyawa matasa sana'o'in hannu domin su kasance masu dogaro da kai, matakin da kuma yace zai taimaka wajen gwazar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma da kare haƙƙin bil'adama. Yanzu haka ana ci gaba da bude gurare tare kuma da koyar da sana'o'in hannu ga dimbin matasan da ake da su. Ga dai abinda wasu matasa ke sheda man da na tarar da su a wata cibiyar koyar da sana'o'i da kuma dogaro da kai.
Na ɗaya ka ga babban muhimmancin wannan guri shine dogaro da kai. Duk wanda yazo nan gurin ya koyi sana'a zai dogara da kanshi ne, ba sana'a bace wanda kake jiran gwamnati ta baka aikin yi, a'a wannan naka na kanka zaka bude ka dinga tafiyar da al'amuranka.
Duk wani kira zaka yi ga matasa na rungumar irin wannan a cibiyoyi da koyon sana'a hannu?
To kiran da zan yi wa matasa shine gaskiya ya kamata su zo da kansu domin su koyi sana'o'i da yawa da suke nan gurin don dogara da kansu. Kai ba ma matasan ba kadai, hatta 'yan siyasa da kuma jami'an gwamnati waɗanda za su iya tallafawa wa matasan da ke ƙarƙashin unguwanninsu da mazaɓoɓinsu domin a rage raɗaɗin talauci da kuma rashin aikin yi.
To kowane irin sana'o'i ake koya ma irin waɗannan matasa?
Na zo koyon kwamfuta ne, na zo kwamfuta ce ne.
Da me yasa kika zo koyon wannan sana'a na computer?
Na zo ne saboda ni ma dan samu abin da zan dinga taba ya fi zaman banza, kuma saboda dai in koyi abu dai a ciki, saboda yanzu ba san mutum ya zauna bai san ilimi akan abin computer ba.
To wani kira zaki ga 'yan uwanki matasa musamman mata na koyon sana'a?
Gaskiya ina kira ga yan uwana matasa su tashi tsaye su ma su kama abin yi saboda wannan sana'a wannan abun computer zai zo iya zama mutum wani sana'a da zai dogara da kanshi ba sai ya dogara ga gwamnati ba.
To akwai sauran sana'o'i da ake koyarwa a nan, me yasa kika zabe computer? Kin zaki bayyana mana sauran da ake koyarwa?
Ana koyar da kadinki, akwai wurin carpenter ma masu yi duka, amma ni dai na fi son koyan abin computer. Saboda gaskiya ni a wuri na yafi abu muhimmanci sosai.
Samarwa matasa ayyukan yi dai musamman ma dai na hannu na daya daga cikin ajandojin Majalisar Dinkin Duniya a gudurinta na ci gaban al'umma da ake kira Sustainable Development Goals kafin nan da shekara ta 2030. Baban Yajibrin, Murai Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida. Ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta gabatar da wani rahoto da ke cewa daga cikin yara miliyan 10 da ba su zuwa makaranta a Najeriya, miliyan 3 nan kasassu ne. A saboda haka na tuntuɓi mai baiwa shugaban Najeriya shawara ta musamman akan nan kasassu, Dr. Samuel Ankeli, domin sanin shin me yasa haka ke faruwa ne. Sai ya ce,
abubuwan ta kammala ne because akwai factors guda uku ne suka haɗe. Na farko, parents da yara sun cewa in yara masu da kasu suka je makaranta za su amfana ba. Na biyu, babu malamin da za su aiki ne isheshe, special education in particular. Muna da shortage din su a Nigeria. Na uku, facilities din ba su da yawa. Yawancin makarantu na nasarorin da ke Nigeria private ne ko mansions ko community suke da su. A primary level din. Na hudu shi ne funding generally. Kin san ko in akwai gwamnati wanda ya fi masa musan shige duba, gwamnatin ta baya ba su sa ido a inda ke tunanin ba yanzu.
To bari mu dubi waɗannan matsaloli. Yanzu misali da ka cewa iyayen da suke da yara nan kasassu ba su san cewa in yaran nan suka yi ilimi za su yi amfani ba. To akwai wani shiri da kuke na wayarwa kai wa iyaye kai?
Akwai program muke setting two approaches din guda biyu ne, NGO wato community based organizations da malamai da wuraren addini. Muna wayar musu kai ne don su samu ganewa cewa ga wayansu ne suke karatu, ga yanda suke tafiya da halin su da rayuwarsu yanzu, zai fi mana in suka je makaranta. So wancan ne muna partnership da zare muke aiki da wancan. Na biyu shi ne mu da kanmu gwamnati mu riga mun shirya wanda za mu yi da National Retention Agency da Ministry of Information ne za mu wayar da al'umma cewa gashi nan karatu fa ta zama dole. Wa wanda ba su gani ba su ji ba su da kafafa, yaran ya kamata su je makaranta. Abun farko shi ne a ba su ilimi. Babu ilimi ba yanda za su aiki, ba yanda za su taimaki kansu. So ya kamata mu taimake su.
To game da matsala na biyu fa da kace ba a da, don bisa bayanin da ita kungiyar UNICEF ta yi akan cewa makarantun da ake da su din ba a tsara su ta yanda to akan yawa akan wannan matsala din me kuke yi? Akwai wani mataki da ake dauka?
Akwai su ma ba ma guda daya ba. Ni ne miki magana na riga na zagaya wato ministry department agencies wato offices ɗin gwamnati ne ke in ka hada kai za mu taimaki yaran nan. Na zagaya su mun yadda da juna cewa kamata mu taimaka kuma sun yadda za su taimake mu a wannan aikin din, ba wani ministry education kaɗai ba, wanda suke da abubuwan da zai taimake mu mun ce musu zo. So yanzu ne miki magana ba da jirewa ba za a kafa committee da president zai kafa to intervene for a short period, ba da jirewa ba za a yi kamar intervention committee educating or education of the children with disabilities. Experts suna ciki wato masu koyar a jami'ar, masu primary education da sarakuna da malami duk za haɗa kai ne a cikin ga abin da ya kamata mu yi nan za abin mu samu ci gaba. Shirin da muke ciki ina duba za next month kan makaranta ta bude committee za su fara aiki.
To ka kai magana ce akwai matsalan kuɗi, a wani mataki kuka dauka na magance wannan matsala ko kuma ake shirin dauka?
kamar yin na jamiki question din da approach din na shine akwai special fund da za a release for this special area na biyu muna bukata cewa wayanda suke international development partners a Nigeria na hira da su kwanakin baya da you said DFID World Bank da European Union mun meeting under NDI kuma sun ce za su koma su dawo abin da za su contribute za su gaya mana na riga na buɗe fili muna hira da World Bank yanzu sannan na daga ba mu duba inda ya kamata mu saki zuwa so da mu samu intervention fund da zai tumike mu for central coordination yanzu din haka yake akwai federal government fund akwai normal budget fund daga UBS UBEC sannan muna neman bukata daga waje
to daga can jamhuriyar Niger kuma wakilin sashen Hausa Salamu Muna Barna Barma ya aika mana da rahoton cewa hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice da haɗin gwiwa hukumar binciken sararin samaniya NASA sun kaddamar da wani shiri na musamman a cibiyar bincike da bunƙasa harkokin noma a can jamhuriyar Niger.
We are privileged to be here actually for yesterday for the inauguration or the opening of a program called SEVIR that NASA collaborates with the US Agency for International Development.
Babban jami'in hukumar binciken sararin samaniya ta kasar Amurka NASA Manjo General Charles Bowden kenan lokacin da yake yi wa muryar Amurka bayani dangane da makasudin zuwan sa jamhuriyar Niger. Inda hukumar ta NASA da haɗin gwiwar hukumar USAID suka kaddamar da aikin wata cibiyar samar da bayanan kimiyya domin amfanin kwamitin ƙasashen yankin Sahel mai kula da yaƙi da kwararowar hamada SEALS a takaice a ƙarƙashin shirin SEVIR wanne a tsawon shekaru biyar masu zuwa zai bada damar tunkarar matsalolin da canjin yanayi ke haddasawa. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Niger Alhashi Idi Bara'u ya yi min ƙarin bayani.
Ta wannan hikima ita na za ta kawo adadin binciken da ta yi ta hannun tama hukumar SEALS. Za a rarraba waɗannan fusa'o'i a cikin ƙasashe kowace ƙasa domin ta amfana dangance da buƙatar da ke tata. Manoman wannan ƙasashe za su yi amfani da wannan hikima alal misali makiyayan agadi za a iya sanar da su cewa daga lokaci kaza zuwa wancan lokaci ciyawa ko kiwo zai bunƙasa a yanki kaza. Kenan za su iya daidaita yadda za su kai dabbobinsu a wancan yanki a wancan daji domin su amfana da albarkatun kiwon da ke da kwai. Haka zalika manoma za a iya sanar da su cewa da akwai alamar ko ambaliya ko ƙarancin ruwa ko kuwa wadatar ruwa a daidai lokaci kaza ko kuwa za a samu hwari wanda zai iya shafuwar nau'in irin shukar da ke gare ku wanda kenan zai sa su manoma su san matakan da za su ɗauka domin su daidaita albarkatun gona dangane da irin ruwan saman da zai faduwa.
Kasashen yankin Sahel ta hanyar gwamnatoci da ƙwararru a fannin noma da kimiyya su ne suka buƙaci gwamnatin Amurka ta tallafa da irin wannan cibiya da za ta yi aiki kafaɗa da cibiyar bincike a fannin noma albarkatun ruwa da kimiyyar yanayi wato agreement.
Waɗannan ƙasashe namu su Niger, Nigeria, Senegal, Cote d'Ivoire ga inda suke da rauni kuma wannan gibi da ke gare su ƙasashen ba su iya cike shi suka gabatar da kokinsu. NASA kuma ta karbe shi da gwamnatin Amerika kuma a shirye suke su taimaka ma waɗannan ƙasashe masu wanda za su cin gajiyar wannan shiri sun yi miliyan 120 na al'umma.
Prime Minister Niger da ke jagorancin bikin kaddamar da shirin na SEVIR ya yaba wa ƙasar Amurka a game da irin tallafin da ta saba ba jamhuriyar Niger domin inganta rayuwar talakawa. A sakamakon gamsuwa da kyakkyawar hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu, gwamnatin ƙasar ta Niger ta karrama babban jami'in hukumar NASA Manjo General Charles Bowden da ɗaya daga cikin muhimman lambobin yabo na wannan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haka ne waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu ya Musulunci tushen rayuwa. Masarar assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. Sheikh Muhammad bin Uthman shahararren malami ne daga jihar Kano a Najeriya, wanda kuma shekaru biyu kenan yana shigowa nan Amurka, inda yake gabatar da tafsirin watan azumin Ramadan, wanda kuma har yanzu yana cikin kasar. Kasancewar haka ya kawo mana ziyara a nan sashin Hausa na murya Amurka dake nan Washington DC, inda kuma na tattauna da shi a cikin wannan shiri na Musulunci tushen rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yawancin malamanmu abinda aka fi sani shine su zauna wani zage kungiyar wannan, wani zage dariƙar wannan, wani zage tafarkin wannan, sai gashi kai ka taho irin waɗannan ƙasashe da wata siga ta daban ta da'awa.
Sira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad, farin jaka da babba dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma alayansa. Ko shakka babu a waye gari wani zagiwa ne shirme ne, bata lokaci ne. Hanyar da mu muka dauka ta karantar da al'umma shine ka dauko abin da ka fahimta na addini ka karantar da shi, duk mai hankali zai gane. Amma zagi mai fa'idar sa? In ka zagi ma san zage ka, ba shikenan mak dukun kare kuna ta zagin juna. Sannan kuma akwai abubuwa kila 99 sun hada ku. Kuna da matsala kaza, kuna da cutarwa, da fatara, da talauci, da mayata, da masu gaba da ku, duk ba su rarrabe da kowa. Ashi dole ku, zan baka misali kamar a garin mu Kano. Lokacin da aka tashi gwagwarmaya tabbatar da shari'a, haduwa duk muka yi gaba daya. Kowa ya fahimci in shi kadai ne ba za su samu tabbatar da shari'a ba a wannan lokacin. To shikenan za ku hadu kan wasu abubuwa. Manhajin mu abin da Hassan Al-Hassan Al-Banna ke faɗi, Allah ya ji kanshi, yake cewa mu hada kai da juna wajen aikin alkhairi. Juna ayi musu uzuri, ko da dai an yi masa gyara kan abin da ya faru, sai dai ayi ma juna nasiha. Kai min nasiha in akan daidai nake, amma ba zagi ko cin mutunci ko ganin ka isa, ni ban isa ba. Wa ake ma wahayi cikin ba wanda ake masa wahayi? Kowaye kai, kowane ne ni? Da ni da kai daukowa muka yi daga in ma karatu ne, fahimta kai fahimta ne. So mu kauda wannan. Yau da wahayi ake maka shikenan magana ta kare. In ko ba haka ba shikenan zan fahimci. Sai dai karkarin fahimta ina ya fahimta. Kuskure? Kai ma ka fahimci kuskure? To in ko haka ne sai mu zo a da'ira ta ilimi, ai keke da keke, ai zube bankwariya, tsakuwa da ban tsaba da ban. Nan da muka shigo yammacin duniya mun ga haka. Za a tattauna mas'ala, koda wani ya saba maka zai jinjina maka ya martaba ka saboda kimar ijtihadin ka. Tunda karkari dai karantawa kai, ba wahayi akai maka ba misali, kuma karatun wani ka dauko, ni ma na wannan dauko, kamar da Sheikh Albani yake cewa da yawa daga cikin mu na ta'alamu ala nasu bi ulumi ghairina, muna mutane kaudi da kankan ba da karatun wasu wanda ba namu bane. Akwai wadanda ake kira yan jami'ar ana khairun minhu, ai na fi shi ya fi wannan shirme ne. Duk dalibin da kake haka to bai ma fahimci shari'ar ba, to anan na fahimci iya dan zaman da nayi. To akwai fahimta, ka zo ka baje duk abin da kake da shi, ba ilimi bane baje, sai a tashi in ma rusawa ne a rusa da manhaji irin na ilimi da kai kanka zaka gamsa kai kuskure. In kana da zuciya bodada zaka fahimci to ashe ne kuskure. Shikenan magana ta kare. Ko a zogun tafsiri da watan Ramadan ana ta habaici wannan ce kaza sallan, wannan shirme ne, ya kamata a wuce wannan zamani din. Saboda haka manhaji ne mai kyau mu fahimci juna. Wannan kuma ba yana nufin abin da kake kaina qala Allahu qala sahaba zaka bashi bane. Kana nan kan manufarka, kana nan kan aqidarka, amma kai kokari ka fahimtar da ni, har na fahimci akan kuskure yake, ni ma na fahimtar da kai. Ka bari hujja in magani ta yi magani na, kai ma ta yi, amma dan kai zagi ko ne zagi shikin. Dan haka mu mukan ce a kawo nassi ba naushi ba, kawo nassi banda naushi. Sannan mai abin fada baya fada, kuma fada in fada bata kawo fada. In ka ji rigima kai naushi to ƙarya ta ƙare ne. Ai kaga mutanen Annabi Ibrahim da aka kore su, mai suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il, a cikin sura mai lamba shi ku kona shi. Saboda haka lallai mu shiga cikin jikinmu. Yanzu kaga misali muna fama da talauci, muna fama da fatara, muna fama da yawan fiyade da ake mai rana, zumi magana akai
yanzu kare ku.
Tattalin arzikin mu ya ci ba mu dai arewacin Najeriya misali, akwai rashin adalci. Mun ji ku ƴan jaridu kuna hira, dan majalisa ya zauka wallahi tunda ya hawo ban sake ganin shi ba.
Shiru
wasun su za su zo lokacin zabe ɗaya ma sai zo sahun gaba ce jama'a assalamu alaikum, dan kasance wai bawan Allah ne
nake.
Yana cin zabe ta hanyar election ko selection da mabiyu ne, ka daina ganin shi misali. To wannan duk matsaloli ne, yana damun dan wani da dan wani. Mu haɗu mana mu kai wannan matsalan mu gyara. To anan su ba sa wannan abu din misali, yanda na fahimce su sukan yi kokari koda kuskure ne sun dai haɗe. To ana bukata wannan haɗuwa a irin matakin da zai mana amfani. Amma ka san aqidata kai, ka sani ni ma na san naka tunda bazan iya hana ka ba ba za ka tambaye gun Allah Allah ya san wanne ne
magana akida da kai kana da matasa da yawa da suke bin ka kamar yanda Jamilu Azuti magana akan shafin Facebook da Twitter da sauransu ba sa gane wace akida kake kai kai dan izala ne ko dan dariqa ko dan shiya
dan jarida akwai rikici kana son suna ce da kai dan kaza dan kaza
in ma ba shi bane
ina sani kai ma kamata ka sani
eh
to ni ba dan kowa bane
to
amma dan Allah ya ce annabi ya ce ni ahlus sunna ce akida ta tatacciya kuwa daga madar Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce
masha Allah
shi ya bani ba ita a'udhu billahi an gane duk wani abin da ba sunnar annabi Muhammadu ba akai kasuwa saboda ka aqidata abinda ahlus sunna ke kai ne bisa fahimtar kuma as-salafus salih amma salafiya mai manufa mai ma'ana nagartacciya ba abinda yake na kuskure ba tamahan wannan kuma bai hana ga ai wani mutumin kirki ne ba ta ina zai mu addinin musulunci aiki aqidata kaji ta kenan akai nake raye akai nake so na mutu akai zan shiga kabari na insha Allah akai nake so Allah tashi ni bi sunnar manzon Allah babu canji yanda musulunci yazo babu gwalangoso da kankamba da burede da iyawa da gwalangoso yanda musuluncin yazo haka nake so kai ma haka nake maka fata kai dan menene ka to
abin da ka bi yanzu shine
Allah ya ma albarka dan gaba da masha Allah Halima sun Halima duk haka suke sun Jamila duk haka suke asalin addinin Annabi Muhammad haka muke so mutu akai babu canji Allah ya samu dace
jazakumullahu
wa iyyakum
amanadin Sheikh Muhammad bin Uthman da ya samu tattaunawa da mu sai mu ce muna fatan Allah ya kai ka gida lafiya Julie Lewis Gresham ita ce ta hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa
Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
Sakonmu na farko na cewa Hausawa mun taso da rayuwa cikin tsari mai kyau, ba mu yarda da zaman banza ba. Amma zamani ya sa mu matsar da sana'o'inmu da muka gada daga iyaye da kakanni, waɗanda tun kafin zuwan Turawa muna yin su. Kowane gida zaka samu akwai abin da suka yi fice a kai. Wasu daga cikin abubuwa da Hausawa muka rika a matsayin dogaro da kai sun hada da noma, saka, kira, jima, fatauci, dukanci da sauransu. Kai ko a tsarin unguwadi da muke da su zai nuna ma Bahaushe a da ya dogara da kansa. Sabanin yanzu da muka zama cima zaune muna jira mu samu aikin gwamnati. Mafita shine mu koyar da ƴaƴanmu sana'o'i da muka gada daga iyaye da kakanni. Duk sana'ar da kake sai ka rika tafiya da danka wajen sana'ar tun yana karami. Yadda ko ya girma ba zai kyamaci sana'ar ba. Allah ya sa mu dace. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadija. Sako mu na gaba na cewa muna kira ga gwamnatin Jamhuriyar Niger da ta sasanta da ma'aikatan kiwon lafiya na kasar ta domin su koma wuraren ayyukan su baki da. Daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwates Gombe. Sako na ƙarshe na cewa al'ummar kasar Faransa muna taya ku jimamin halin ta'addanci da ya halaka mutane akalla 80. Allah ya kare aukuwar haka a dan gaba. Amin. Daga Isu Dila Faki.
Yanzu dai misalin 11:30 na safe ne a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka. Ga takaitattun labarai kafin mu sallama.
Yau da sanyin safe hukumomin jihar Georgia nan kudancin Amurka suka aiwatar da hukuncin kisa kan wani mutum da ya share shekaru 34 cur yana gidan yari yana zaune yana jiran azartar da irin wannan hukuncin a kansa. Kuma an kashe shi ne da allura bayan da kotun kolin Amurka ta yi watsi da karar da ya shigar na ya daukaka kada aka kashe shi a cikin gidan yarin Jackson da ke can Georgia ne aka dirka John Wayne dan shekaru 60 da haifuwa allura da ke dauke da guba wacce kuma ta aika shi lahira yau da safe. Lauyoyinsu sun yi kokarin su gabatar da hujjar cewa kashe shi bayan shekaru 4 da yanke mishi hukuncin ya karya dokokin tsarin mulkin Amurka kuma kamar hukunci kashi 2 aka yanke masa ga dauri ga kuma kisa amma akan laifi ɗaya da aikata. An samu wani da laifin yi wa wani tsohon abokinsa da ake kira JT White dukan da ya halaka shi ne bayan gardamar da ta kaure tsakaninsu bayan sun kashe dare suna dirkar barasa a shekarar 1982.
To masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. To amma muna sake gayyatar da ku sauraron mu a shirin da za mu gabatar da misalin ƙarfe 9:30 na dare a gogon Washington DC a gogon Najeriya ku gafarce ni wanda a lokacin ne muke baiwa ku masu sauraron mu damar bayyana ra'ayinku a halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.